لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوشا ترقوة رمضان نوان شكرا تهجرا شدبو دريه أولود ثلاثين za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma sai dai kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi akwai tambayar farko menene bambanci tsakanin sallar tarawih da tahajjud da qiyamul layl tarawih ma'anarta jam'u tarwiha sallar da ake yin hutu sallar da ake yin hutu saboda al'adar da ya kasance ana yin sallar in an yi raka'a biyu sai a dan huta sai a tashi a sake wani raka'a a wata raka'a biyu shi sa ake ce mata tarwiha sallar da ake hutawa bayan an yi kowace raka'a biyu tahajjud kuma daga hujud shine bacci sallar da aka yi da daddare bayan an kwanta an yi bacci qiyamul layl kuma dukkan sallar da aka yi da daddare tun daga bayan sallar isha har hudowar al-fajr saboda aka kaga tarawih da tahajjud dukkanin su qiyamul layl sai dai ba kowace qiyamul layl bace take tarawih qiyamul layl in ta kasance a cikin ramadan ta zamanto tarawih musamman in ta zamanto a sifar da ake yin su ayi raka'a biyu a huta ayi raka'a biyu a huta qiyamul layl in ta zamanto tsakar dare akai bayan an kwanta an yi bacci sannan a farka ayi ta zamanto tahajjud qiyamul layl saboda haka akwai umum wa khusus abinda ake cewa al umum wal khusus al mutlaq kowace tahajjud qiyamul layl ce kamar yanda kowace tarawih qiyamul layl ce kuma dukkanin su suna da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin babban kuskuren da waɗansu suke cewa wai tahajjud kamar yanda ake yin su a haramaini da kuma yanzu a masallatanmu yanda ake yi a zo tsakar dare ayi sallar tahajjud wai bid'a ce wai a ce wannan bid'a ce abinda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa bid'a saboda yanzu addini ya zamanto kowa wanda ya ga dama sai ya magana akan addini ba shi da gata kowa wanda yake da hujja da ramarar da ko mai hujja ko marar hujja ko malami ko jahili kowa sai ya magana akan addini saboda addini ba shi da gata ake cewa yin tahajjud bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata yanda ake wannan sallar da daddare ya fara yin ta a farkon dare ya sake yin ta a tsakiyar dare a na uku da ya tashi yin ta sai ya yi ta ya tsawaita kamar yadda Abu Dharr yace har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ta yi ta a ƙarshen dare har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda haka dan a cikin goman ƙarshe mutane sun raya ƙarshen daren da sallar tarawih da sallar da kira ta tahajjud saboda mutane za su yi bacci a farkon daren sannan su tashi a ƙarshen daren ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mai bid'a a cikin sa amma saboda mutane suna sai su bugi kirji su magana akan addini suna yin rafkanwa da kan cewar duk abin da mutum ya faɗa sai Allah ya tsiye shi a gabansa don ya faɗi hujjarsa ta yaya za a yi aikin da ya samu asali daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da cewa bid'a ne subhanaka hadha buhtanun azim wanda ya ce wanda ya ji kamar an kiran sallah ya sha ruwa bayan ya sha ruwa sai aka gaya masa akwai sauran lokaci sai ya koma sai ya kama bakinsa to zai rama azuminsa a to ai tunda ya ji kamar an kiran sallah kuma aka gaya masa kan cewa akwai sauran lokaci saboda haka ya tabbata ga yaqini a gare shi cewa yayin da ya ci abincin lokacin alfijir bai fito ba babu komai a kansa azuminsa yana nan wannan yace yaya matsayin saukar alqur'ani da ake yi kuma a yanka don neman wata bukata mutum ya nemi buyan bukata da saukar alqur'ani yana da asali tunda ya inganta daga fi'ilin sahabbai ya inganta daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa akwai addu'a mustajaba yayin kowace sauka ta alqur'ani mai girma akwai sauka akwai addu'a mustajaba saboda haka mutun ya tawassuli da karatun alqur'ani domin ya samu wannan albarkar addu'a mustajaba din wannan yana da asali yin yanka kuwa shi ma wata ibada ce ta daban wanda mutun zai iya neman biyan bukata da ita domin sadaka ce sadaka tana samun mutum yana samun biyan bukata da sadaka to amma idan saboda wani itikadi ne cewa saukar lakanin ba zai tabbata ba sai da yankan to wannan bid'a ne watakila za a bashi a ce lakani ne shi lakanin ba zai ci ba sai an zubar da jini in bai masa yanka ba to duk wannan ba shi da asali bid'a ne a ce wai mutum zai hau idan mutum aka yi sauka alqur'ani ba a yankan ba mutum zai haukace wannan ba shi da asali a cikin addini alqur'ani rahama ne ta za a yi alqur'ani ya zamanto kuma shi ne sanadiyar hauka ya zamanto azaba alqur'ani bai zamanto azaba ba sai dai in kai ne ka mai da shi azaba saboda haka kawar abin nan mutum bai kamata ya yi wannan ba saboda kada ya karfafa irin wannan itikadi ya yi saukar daban sannan kuma in ya samu hali koyaushe ya samu hali ya yi sadakar domin neman biyan bukatarsa wannan duk abu ne wanda yake da asali na cewa mutum ya nemi biyan bukatarsa da tawassuli da ayyuka nagari yana daga cikin ayyuka nagari sadaka wanda yake daya daga cikin yanayin ta din shine mutum ya yanka saboda neman saboda kusanci ga Allah domin yanka ibada ne kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mutum ya yi nusuki ya yanka domin ya yi sadaka yana daga cikin ayyukan ibada wanda zai iya tawassuli da shi domin biyan bukata amma ba wai dan saboda sanadiyar saukar ba sannan wajen saukar ta zamanto sauka ce wanda yake mutum zai yi mutum shi ya saukar ya addu'a ba wanda zai dauki haya ya biya a yi ba cewa duk izifi ga abin da za a biya in yayi wannan ya ba su ladan wahalar da suka sha amma babu lada a cikin wannan karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani da aka yi shi a biya mutum ladansa a nan duniya shi karatun alqur'ani ibada ne baya tabbatuwa sai ibada saboda haka idan aka biya wani abu na ladan duniya da shi an fitar da shi daga babinsa na ibada wannan yace dan Allah ina son a yi min bayani da daren Lailatul Qadri da kuma ranar da aka haifi fiyayyen halitta wanne ne yafi wani daren Lailatul Qadri shine ake bayani akan su shine aka bayyana falalarsa Allah yace Lailatul Qadri khairun min alf shahr daren da aka haifi fiyayyen halitta ko saboda hikimar Allah sai ya sa ma bai ma sanya mu mun san shi ba domin an yi sabani a wani dare ne aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam daren takwas ga Rabiul Awwal wanda shine mafi yawan malamai sirra suka tafi koko daren 12 ga Rabiul Awwal koko daren 10 ga Rabiul Awwal kaga saboda haka ne ma aka samu sabani amma daren da falalarsa ta bayyana shine daren Lailatul Qadr shine ibada a cikin sa tafi ibada shekara 1000 da nassin Al-Qur'ani na ai babu yakini a cewa Mauludi sai dai abin da yake mashhuri ya shahara dai an ce 12 ga wata ne amma ba ma shine mafi yawan malaman sira kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari mafi yawan malaman sira sun tafi akan cewa ran 8 ga wata ne aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba 12 ga wata ba mafi yawan malaman sira sai dai wanda ya fi shahara a wajen mutane a baya shine 12 ga watan Rabiul Awwal saboda haka kaga tunda ma babu ittifaki akan sa kaga shi kansa yana ɗaya daga cikin saboda ba abu ne wanda yake musulmi sun rataya wani aiki na ibada na musamman da shi ba shi yasa ma ba su kiyaye shi ba yanda ya kamata a kiyaye shi kamar yadda aka kiyaye daren Lailatul Qadr da cewa zai yana cikin goman ƙarshe na watan Ramadan cikin dararen mara ya ce wannan mutum ne yana yin azumi yana sa ya masa bayani mutum ne yana yin azumi sai ɗaya cikin waɗannan ya same shi ya zubar da mani ta hanyar tunani ko kallo ko ya yi jima'i amma da ba da gangan ba azuminsa ya kare ko kuma yana nan azuminsa ya kare ko kuma yana nan ta za a iya ce ya yi jima'i ba da gangan ba wanda ya zubar mani da mani ta hanyar tunani ko kallo azuminsa ya kare wajen wajabcin kafara shine ake sabani in as-sahih ba zai yi kafara ba zai rama azumi ɗaya ne kawai babu kafara a cikin sa domin zubar da maniyi din bai kai jima'i ba amma wanda yake yi jima'i wannan sai yayi azumi sai ya rama wannan kuma sai yayi kafara wannan yace menene hukuncin mutumin da yace idan bai yi sahur ba ba zai iya yin azumi ba kuma sai ya makara bai samu damar yin sahur ba bayan gari ya waye sai ya ci gaba da cin abinci mai hukuncin haka wannan ya keta alfarmar watan Ramadan yayi ganganci kuma sai ya tuba ya zuwa ga Allah madaukakin sarki ya rama azumin wannan rana kuma sai yayi kafara a bisa sahihin magana in mutum ya karya azumi da gangan da ci ko sha ko jima'i duk hukuncin su daya kafara tana kansa wannan shine matsabar imam Malik ibn Anas rahimahullah kafara tana wajaba akan wanda ya ganganta karya azumi a cikin watan Ramadan sawa'un da shan ruwa ko da cin abinci ko da saduwa da mace saboda haka wannan wanda ya haka yayi ganganci kuma ya tuba ya zuwa ga Allah kuma ya san abin da yana da girma ba zai taba samun mayar da wannan ranar da ya karya ba dan duk wata rana da za ta zake zuwa ta Ramadan tana da azumin ta saboda haka ba zai taba samun wata free rana ta Ramadan da zai rama wannan ba ta riga ta kubce masa kuma bisa ganganci Allah ya kiyaye mu sannan wannan yace jiya ya bi liman sallar tarawih har zuwa raka'o'in karshe guda biyu to sai ya kasance limamin yayi raka'a uku a karshe a matsayin wuturi alhali ni ba ni da niyyar yin wuturi a bayan sa ina tsammani raka'a biyu zai yi to dan Allah ya zan yi domin har al-qunut yayi zan tashi in cika raka'a hudu ko kuwa ya zan yi ko kuma haka zan bari a matsayin nayi wuturi kawai sai ka bar shi a matsayin wuturi ana iya ita sallar wuturi duk da yake tana daga cikin nafiloli muqayyada da suke buƙatar niyya ta kanta to amma idan ya zamanto cewar liman kaga ya mayar da sallar tasa wuturi raka'a biyu maimakon ya zauna ya mayar da ita wuturi to zaka iya halarta niyyar wuturin kamar yadda ta fara taka ta zamanto wuturi a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal zaka iya yin haka ya zamanto kan cewa kamar yadda sallar taka niyyar wuturi akwai malamai da suka tsananta cewa tunda wuturi nafila ce muqayyada sai kai mata niyya taka ta kanta dan haka a irin wannan ba zai yiwu ba ya zamanto kamar yadda ita wuturi wanda kenan idan liman idan ya gama kunutun nasa yayi sallama daga wuturin sai ka tashi ka cika raka'a daya kamar yadda ita ta zamanto ka cika ƙara raka'a daya ta zamanto raka'a hudu ya zamanto shafa'i kenan wannan akwai malamai da suka tsananta a haka wanda yake kuma wannan wanda duk suke cewa wuturi nafila ce muqayyada sai shiga cikin suna ta wannan babin za su fuskance shi wanda yake kauli wanda yake kamar haka ne a masabar Imam Malik ibn Anas amma abinda ni dai nake ba shi shawara akan irin wannan shine ya tsaya akan matabar Imam Ahmad ru'in nata ya bada dama ya zamanto irin wannan musamman ganin cewar akwai salo-salo na wuturi daban-daban saboda haka zai iya yiwuwa shi liman ya shiga da niyyar wuturi ne kai kuma baka shiga da niyyar wuturi ba to sai ka sanya niyyar ka ta dace da ta liman ya zamanto kun yi wuturin gabaki daya wannan shi yafi maka sannan daga baya in ka tashi da daddare sai kai raka'a biyu wannan yace idan wani yana yin addu'a kamar limamin sallah ta al-qunut mamuna amsawa da cewa amin to idan yayi wa manzon Allah salati za a ce amin ne ko sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin salati ne zaka iya cewa sallallahu alaihi wasallam kuma zaka iya cewa amin ka amsa akan addu'a da yayi din tunda ita ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka cewa yin ta amini akan ta ba komai yana da asali domin dama shine ma'anar ka zamanto kai ta amin a bayan liman din akan dukkan abin da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala da shi na'am alaikum salam a hudu ba ma zaka iya yin ta amin in yace in yayi addu'a zaka iya yin ta amin haka zaka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar mai rowa shine wanda aka ambace ni a cikin wanda aka ambace ni a gaban sa bai amsa ba domin hatta a cikin sallah an ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kaje an ambace shi zaka yi salati kamar yanda aka ruwaito daga wadansu malamai sun ambata daga cikin su akwai imam ahmad ibn hanbal da abdul malik ibn habib cikin malaman matabar imam malik cewa idan mutun yaji ambaton kiran annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana sallah ko ta farilla ko ta nafila aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yayi salati a gare shi sai dai kada ya daukaka murya kada kuma ya tsawaita mana kada ya tsawaita ba daga yaji an faɗi sunan sa ba sai ya fara kada ya ce zai dogon salati kamar ya ce zai salatin ibrahimiya ko kuma in yayi salati din ya dada ƙara wato yayi shi ba sau ɗaya ba yayi shi har sau uku ko sau goma domin wannan zai saba ma maksudin sallah saboda haka zai yi shi bi qadril haja gurgudan abinda zai biya buƙatar abinda aka neme shi yayi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kiransa yayin ambaton sunan sa in yace sallallahu alaihi wasallam ko yace allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim wannan ya wadatar kuma yayi shi a zuci ba ya daukaka murya da shi ba to haka ma a cikin huduba domin idan yayi a cikin sallah min babu aula yayi a cikin huduba na'am a lokaci kawai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im daga lokaci yayi shikenan mai azumi ya sha azumin sa ko ba a kira sallah ba sabanin yanda da wallah dan ayar mai shinkafi yake yi idan lokacin bude baki yayi idan yazo kafin ya hau kan hasumaya kafin ya hau kan an san irin da yanda ake abin nan wajen masallatan mu yanda ake yin matattakala da mai yake hawaye kiran sallah akwai wannan matattakala idan yazo zai hau kafin ya hau sai yayi ta gaisawa da mutane ga lokaci fa yayi mutane sun fito da abinci suna jiran ya kira sallah in ya hau kan matattakalan sai ya kalli mutane tukuna ya kalle su ya ja ransu sannan sai ya sa hannu akan ya kira sallah ce to ga can dai an sake ku amma yanzu kaga duk wanda yake zuwa karatu ya san cewa ya karanta hadisin Abdurrahman ibn Abi Aufa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna ya san abun barata yake da ladan ba ladan ba shine yake rike da mabudin shan ruwa din ba daga lokaci yayi shikenan ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba akwai wannan da yake yana son karin bayani akan kuyanga domin an shiga kokonto wajen aiki wajen fassarar aw ma malaka fawahidatan aw ma malakat aymanukum akwai wanda yazo yace ne hukuncin wato kuyanga kwarkwara auren wato rikan kwarkwara wato Allah madaukakin sarki ya halatta waɗanda suke ribatattun yaki aka kama su aka mayar da su bayi ya halatta mutum in ya sai baiwa ya sai kuyanga da kudinsa ko kuma aka bashi ita rabo na waɗanda suka je jihadi ko wanda yake da kuyangar ya mallake ta ya mallaka masa ita ya halatta ya sadu tare da ita ya halatta ya zamanto cewar ya dauke ta tamkar a matsayin wato yadda abinda zai yi alakar mace da namiji shi ma ya alaka da ita bayan ba matarsa ba ce kuyangarsa ce to amma sai idan ta zamanto kuyanga ce da ta dauki ma'anar kuyanga a cikin shari'ar musulunci da musulunci yazo an rufe dukkan hanyar da ake samun bayi sai ta hanyar jihadi ba za ka je ka kai hari ba gaira ba dalili idan ka kama mutane kamar yadda su bayi ba sai dai idan ka kira su zuwa cikin addinin musulunci ba su musulunta ba har aka yi yaki aka kama su ribatattun yaki to su za su iya zamantowa bayi to idan sun zamanto bayi zuriyarsu su ma bayi ne domin in mutum yana da baiwa to duk ƴaƴan da za ta haifa ko ubansu ɗa ne ƴaƴan sun zamanto bayi saboda haka kaga ana gadar bauta kenan to amma idan ya zamanto bayi din sun cakuɗa akwai ni wanda suke asalinsu na bayi ne na jihadi akwai kuma wanda suke asalinsu ba na bayi ne na jihadi ba kamar yaƙi ne na fitina kawai tsakanin musulmi kamar abin da ya faru a nan ƙasar an kasance ana ta yaƙi kamar nan Kano sun sha yaƙi tsakanin Kano da an sha yaƙi tsakanin Kano da Damagara dukkaninsu musulmi ne kuma a cikin yaƙin nan za a kama bayi an yaƙi tsakanin Kano da Kazaure an yaƙi tsakanin kuma waɗansu sarakuna kamar musamman sarakunan Zazzau sun je sun kai yaƙi wajen wato ƙasashen gwari ba dan a shigar da su musulunci ba sai dan kawai a kama su a mayar da su bayi a rinka tura su gaisuwa ya zuwa ga sauran sarakuna to waɗannan wanda aka mai da su bayi ta fuskar haka bautar su haramtacciyar bauta ce, haramtacciyar bauta ce bi halatta ya zamanto an rike su a matsayin bayi ba. To akwai ka'ida ta shari'a, al aslu fil furuj al hurma, asali cikin alaƙar wato mutum da mace shine cewa bi halatta kai alaƙar wato alaƙar jin daɗi tsakaninka da mace ba sai idan ya tabbata da yaƙini cewa ya halatta, cewa ya tabbata da yaƙini cewa matarka ce, ko ya tabbata da yaƙini cewa kasancewarta kuyangarka ya zamanto ingantacce ne a cikin shari'a. In ana shakka kuwa to bai halatta kai wannan alaƙar da ita ba. To saboda wannan ƙa'ida waɗanda ake da su a yanzu a matsayin bayi na yanzu tunda akwai shubha a kansu, to a iya yanta su a matsayin kafara, yayin da kafara ta hau kan mutum cewa zai yanta bawa, zai iya amfani da su ya mayar da su ya ce ya yanta su, amma ya ce zai yi alaƙar da ake da kwarakwarai da su, to wannan saboda wannan ƙa'ida ta shari'a bai halatta ba, domin akwai shubha, akwai shakka a kansu. Wajen yanci shari'a ta bude, ko ana shakka akan bautarsa zaka iya yantarwa. Shine ma kamar inda waɗansu malaman mu suke fatawa, kamar Sheikh Bin Baz ya sun yi fatawa akan wannan cewa kamar irin bayin da ake da su a ƙasar Mauritania, ka san bayi ne waɗanda suke ba bayi ne na Allah da Annabi ba, a maganar Hausawa ba bayi ne wato na halal ba, dan yawanci mutum ne za ka ga ya zo da dogon carbinsa, an ganshi Balarabe ya ce shi sharifi ne, a bashi yara zai koya musu karatun Alkur'ani, in an bashi yara ya tafi da su sai je ya sayar da su a matsayin bayi, a mayar da su bayi, wannan al'adar su ne, haka suke yi, da haka aka samu waɗannan suka zamanto bayi. To irin wannan suna nan a bayi kuma ana sayar da su. To Sheikh Bin Baz sun yi fatuwar cewa za a iya sayan su domin a yanta su wajen kafara, kamar kafarar kisan kai ta hau kan mutum, ko kafarar karya azumi da gangan cikin watan Ramadan, zai iya sayan wannan ya yanta su, amma ba ya saye su ya rike su a matsayin ya mallake su da bauta ba, musamman in mace ce ya ce har zai yi alaƙar kwanciya tare da ita, in yi haka ya zamanto ya keta wacin ka'idar ta shari'a, domin ba a halatta wato farjin mace sai da yaƙini, domin al'asul asali shine haramun ne kai wata alaƙa da mace sai da yaƙini, yaƙinin ku shine aure sahihi ko kuma wato ta zamanto kuyangarka ta fuska sahihiya da shari'a ta yadda da ita. In akwai shubha to al'asul shine sai ka koma zuwa ga asalin cewa haramtacciya ce a gare ka. Wannan shine bayani, don haka kamar irin yanzu har a irin wuraren da ake cewa ana sai da bayi, mutum bai halatta mutum ya je ya ce zai yi wannan ba, domin ya shiga cikin wannan saboda wannan ka'ida da muka ambata. Wannan shine bayani, kuma Allah madaukakin sarki shine mafi sani. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad. Za mu tashi aya ta 11 a cikin suratul Nisa. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية يوصي بها
wannan aya mai girma da ayar da ta zo bayan ta da kuma ayar karshe ta wannan sura sune ayoyi uku da suke bayanin raban gado sune asalin ka'idar raban gado a cikin addinin musulunci ayoyi ne guda uku su suka faɗi asalin raban gado wanda yake zamanto ilimi ne nasa na kashin kansa a ilimin da Allah madaukakin sarki ya bude ma wannan al'umma ilimin raban gado wanda littafai da dama aka rubuta kuma babu wani littafi na fiqh face ya kunshi babi na raban gado ilimi ne mai muhimmanci wanda har an ruwaito sayyidina Umar yana cewa ilimi abu guda uku ne imma aya muhkama aya wanda yake wato ma'anar ta tabbatatta ce kuma hukuncin ta zartacce ne ba a shafe shi ba da kuma sunna wadda take ita ma zartattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko kuma raban gado wanda aka yi shi bisa daidai da yanda Allah madaukakin sarki ya raba shi wannan shine ilimi ka san ilimin alqur'ani ka san ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ilimin raban gado yana daga cikin ilimin da ake cewa shine farkon ilimin da za a dauke dan haka ne yake da muhimmanci ya zama tokan cewa an san shi kuma babu wannan ba yanzu da dama zaka samu kadan ne wanda za ka ga ya kula da wannan ilimin alal misali lokacin da muke a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai da dama wanda suke darasi daban-daban Sheikh Atiyya ya karantar da ilimin raban gado Rahbiya amma malami guda ɗaya ne ya shahara aka san cewa ya san raban gado ya keɓanta da wannan ilimin wani malami asalinsa mutumin Yemen yana zaune da za ka ganshi da ƴan ɗalibai kaɗan suna koyon ilimin raban gado wajensu ba ko ina ne za ka ga ana karantar da ilimin raban gado ba ishara ga abin da magabata suke cewa shine farkon ilimi wanda za a ɗauke shi a cikin wannan al'umma to wannan aya ita ce aya ta farko da ta yi bayanin yadda ilimin raban gado yadda raban gado yake kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku wasicci fi auladikum a cikin sha'anin ƴaƴayenku al-aulad jam'u walad shine wato da ƴaƴaye wanda ya hada da namiji da ƴa mace da dan da namiji jika kenan komai nisan sa dan da haka banda dan ƴa shi dan ƴa ba dan mutum bane dan wani ne banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'id kamar yanda Larabawa suke cewa ko banuna banu abna'ina ƴaƴanmu sune ƴaƴanmu maza wa banatuna ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijal al-aba'id ƴaƴan waɗansu mazaje ne wato ajnabai daga gare mu ƴaƴan wani gida ne ba ƴaƴan gidan mu bane wato kenan wannan haka Larabawa suke to shari'a ma a haka ta tafi dan ƴa ba za dan ƴa ba a sashi a cikin ƴaƴan mutum dan haka ba zai shiga da ƴaƴan mutum ba amma dan da idan babu ƴaƴan mutum na cikin sa zai yi gado a matsayin da yake an fahimta to Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya nemi muku wasici alwasiya abin da yake nufi da wasiya shine umarni wanda aka bada muhimmanci a kansa wanda ya kunshi abin wato amfani da alkhairi da kulawa ga shi wanda ake ma wasiyar kuma shi kansa mai wasiyar ya himmatu wajen yin sa shi yasa ne aka kirawo abinda mamaci yake yi kafin mutuwarsa aka kira shi wasiya saboda shine kamar umarninsa na karshe a rayuwarsa abinda zai yi daga shi ba zai sake wani ba to kaga babu abu da yake da muhimmanci kamar sa to Allah da kansa yake cewa yayi muku wasiya kamar yanda kuke yin wasiya wato kuke bada umarni akan abu mai muhimmanci a rayuwarku to Allah yayi muku wasiya dangane da ƴaƴanku lidzakari mithlu hawdil unthayayn ga namiji kwatankwacin rabon mata guda biyu wato kwatankwacin rabon mata guda biyu ga namiji shi wato rabon mata guda biyu shine yake tabbata ga namiji guda daya wannan wajen ƴaƴa kenan lidzakari mithlu hawdil unthayayn ga namiji yana da rabo biyun rabon mace guda daya wato ya ninka ta idan wato aka bar idan mutum ya bar ƴaƴansa kawai a cikin dukiya in aka tashi raba dukiyar idan da idan namiji ne daya da mace daya sai a raba dukiyar kashi uku, mace ta dauki kashi daya shi kuma a bashi kashi biyu, domin shine lizzakari mithlu hadhil unthayain, rabansa shine raban mata biyu, wato mace daya abinda mata biyu za a basu shi kadai zai dauka, saboda haka sai ya rubanya raban kanwarsa yar uwarsa kanwarsa koyarsa. Nan aka ce to menene hikimar da aka ce lizzakari mithlu hadhil unthayain, ba a ce lizzakari nisfu, ba a ce lil unsa nisfu hadhil zakari ba, mace tana da rabin raban namiji, sai aka ce namiji yana da wato rubi, yana da wato kwatankwacin rabo biyu na mace, yana da kwatankwacin rabon mata biyu. Ka ce wannan an yi ne domin a nuna cewa rabon mata tabbatacce ne, ba wai sai sun dangantu ya zuwa ga maza ba, aka so aka mai da rabon matan shine asali, daga rabon matan ne ake kaiwa ya zama a san rabon namiji, wato sai an fitar da rabon mace sannan sai a rubanya ma namiji a bashi nasa rabon, domin su mata ba a ba su rabo a zahiliya, ba su da rabo a cikin jahiliya, kamar yadda muka gani jiya a cikin lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Wannan ba ko yaushe ne ake yin lizzakari mithlu hadhil unthayain ba, ana yin sa ne kawai wajen asibci. Me ake nufi da asibci? Wato wajen wanda idan an bama wanda aka iyakance musu rabon su, sauran dukiyar su ne suke dauka, shine kamar ƴaƴa da ƴan uwa, ƴaƴa na ciki su ba a cewa ga rabon da za a ba su, sai dai idan aka bama kowa nasa sauran dukiyar sai su dauka. To in suka dauka suka tashi rabawa, ba za su raba daidai wa daida ba, ka san namiji zai fi ka san mace, saboda haka kun ga ƴaƴa kenan da ƴan uwa, in su suka yi gado a matsayin asibe, ƴan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya su ne suke gado a matsayin asibe masu ɗaukar rabon dukiya, sauran dukiya su ne ake raba ka san su haka. Amma yayin da suka zamanto ana raba musu rabonsu a matsayin ƴan uwa ta fuskar uwa wanda suke uwa ɗaya, ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya, idan aka tashi rabon gado su ba za a ba su rabon gado da za su ɗauke sauran dukiyar ba, ana ba su surutun dukiya, yayin da ya zamanto mutum ana gadonsa a matsayin kalala, kamar yadda za mu gani a ayar da za ta zo gaba. To a nan wajen babu lizzakari mithlu hadhil unthayain, cewa aka yi fahum shuraka'u fi thuluth, wato idan mutum ya mutu ba shi da uba, ba shi da ƴaƴa, kun ga kenan ba shi da magaji asibi, sai dai ƴan uwa ko baffanni ko ƴan baffanni su ne za su zamanto asibansa. To idan ba shi da uba, ba shi da ƴaƴa, to kashi ɗaya na uku sulufin dukiyarsa, kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa za a ba ma ƴan uwansa da suke uwa ɗaya. To ƴan uwan nan da suke uwa ɗaya komai yawansu wannan sulufin za su raba, kuma in suka tashi rabawa daidai wa daida za su raba da mace da namiji duk ɗaya ne. Nan ba za a yi lizzakari mithlu hadhil unthayain ba, lizzakari mithlu hadhil unthayain fi auladikum, da kuma wajen ƴan uwa, kamar yadda za ta zo a ƙarshen suratul nisa, yusikum yastabtunaka qul illahu yubtikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ibnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falizzakari mithlu hadhil unthayain. Nan ne lokacin da ake rubanya ma namiji rabon mace. Hikimar shari'a a cikin wannan shine cewa shi namiji yana daukan nauyin da mace ba ta dauka. Namiji shine idan ya aure shine zai ciyar da mace, shine zai ciyar da yara, ba za a ce mace duk kudinta ba za a ce ita za ta dauki nauyin yaranta ba, ko ita za ta dauki nauyin mijinta, ko ita za ta dauki nauyin kanta, duk kudinta namiji shi zai ciyar da ita. Sannan kuma ba wai kawai za a bata gado bane in tana matsayin ƴa, in tana mace za ta cigaba, in tana mata za a bata gado, in tana ƴar uwa za a bata gado, in tana uwa za a bata gado, akwai hanyoyin gado da yawa da za ta samu. sannan gashi nauyin da yake kanta bai kai nauyin namiji ba a fuska ɗaya ne kawai yayin da ta zama to asi ba shine aka sanya rabanta bai kai raban namiji ba saboda haka ina duk masu yaƙi da addinin musulunci makiya addinin musulunci sun ɗauki wannan ta yaya addinin musulunci ya bai tabbatar ma da mata inci ba saboda me za a fifita namiji akan mace a ce rabansa na gado ya fi raban mace za a ba shi biyun rabansa biyun raban mace wannan na farko tuku na fito na fito ne ga Allah Allah ya karasa wannan ayar cewa inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne gwani Allah yana da hikima a cikin yadda ya sanya wannan saboda haka wanda duk ya faɗi wannan yana ma Allah fito na fito ne wato yana challenging din hikimar Allah yana cewa Allah ba shi da hikima Allah bai san cewar mace ya kamata a bata yanci irin namiji ba sannan kuma in ma muka dawo ya zuwa ga batun hankali shine wannan abin da muka ambata wanda malamai tuni sun faɗe shi cewar nauyin da yake kan namiji wanda shari'a ce ta ɗora masa bata ɗora mace wannan nauyin ba saboda haka ya dace ya zamanto hanyar da za a buɗa masa ta samun rabo a cikin gado ya fi hanyar da aka buɗa ma mace saboda nauyin da aka ɗora masa ya fi nauyin da ake ɗora ma mace sannan Allah ta'ala ya ce fa in kunna nisa'an idan ƴaƴan suka zamanto mata ne fa in kunna nisa'an fawqa sunatayni in suka zamanto mata ne fawqa sunatayni da suka fi mata guda biyu falahunna thulutha ma tarak to suna da kashi biyu cikin uku na abin da ya bari wato in sun zamanto mata sama da biyu nawa kenan uku da abin da ya sama uku da abin da ya sama wato idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata uku da abin da ya sama nawa za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar thuluthani za a ba su wa in kanat wahidatan falahan nis idan kuma ƴaƴa ce guda ɗaya sai a bata an nis rabin dukiyar wannan duk wanda kaje Allah ya ce ga abin da za a ba shi nis rubu thuluth sudus thuluthan wannan su ake ce musu ashabul furud masu wato rabo ayyananne yankakke a cikin shari'a domin masu gado nau'i biyu ne akwai ashabul furud akwai kuma al-asaba wanda akwai wato wanda ake ba su kaso ayyananne akwai kuma wanda yake su sai dai su dauki sauran rabon to ƴaƴa mata suna daga cikin ashabul furud in suna da yawa a ba su kashi biyu cikin uku su raba daidai wa daida tsakaninsu in kuwa ɗaya ta kaɗai ce a ba ta rabi rabin dukiyar kuma fa ina zai tafi sai ta tafi wajen wanda suke su ne mafi kusancin alaƙa ta dangantakar mazaje tare da shi mamacin su ne al'asaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar ku bayar da wato raban gado ka saka shan raban gado ga ma'abutansu wanda Allah ya ce a bashi rabi wanda Allah ya ce a bashi thuluthani abinda ya saura to ku bayar da shi ga namiji wanda yake shine mafi kusanci a dangantakarsa da mamacin shine al-asif kenan to wannan ayar kun ga ta ce in mata sun zamanto uku ne da abin da yake uku za a ba su thuluthan in ita kadai ce za a ba ta rabi to in su biyu ne fa dan an ce fa in kunna nisa'an fawqa sunnataini sama da guda biyu in su biyu ne fa nawa za a ba su nisfi ko can ayar karshe ai ba akan ƴaƴan ciki bane ayar karshe akan mata ne fa in kana tafnatai akan ƴan uwa ne fa in kana tafnataini falahuma thuluthani mimma tarak idan ƴan uwa mata ne ya bari su biyu to za a ba su thuluthan wannan nassi ne akan ƴan uwa shaqiqai ko ƴan uwa mata li abbai amma ƴaƴa mata na ciki fa in su biyu ne to dan sai suka ce wannan ayar ta karshe idan ƴan uwa li shaqiqai ko li abbai su biyu an ba su thuluthin dukiya to ƴan uwa mata ƴaƴa na ciki mata su suka cancanta a ba su kuma thuluthan saboda haka suka ce isnatin in su biyu ne su ma hukuncin mata uku za a ba su sai a ba su thuluthan dalili ɗaya kenan, wato akai kiyasi akan ƴan uwa mata na ayar karshe. Dalili na biyu shine asalin saukar wannan ayar, domin kamar yanda Imam Tirmidhi ya ruwaito dalilin saukar wannan ayar, Jabir ibn Abdullah shine ya ruwaito cewa Sa'ad ibn Rabi' ɗaya daga cikin sahabbai da suka yi shahada a wajen yakin Uhud, matarsa ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kuka, tace ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi' qutila abuhuma ma aka fi yawmi Uhudin shahida. Tace ya Rasulullah, waɗannan ƴaƴa mata ne guda biyu na Sa'ad ibn Rabi' an kashe ubansu tare da kai a wajen yakin Uhud, ya mutu shahidi. Wa inna ammahuma, baffansu, wane ne baffansu? Dan uwan Sa'ad ibn Rabi', an gane dan uwansa ko shaqiqi ko li'abi shine ammansu. Baffansu akhadha malahuma falam yada'a lahumu mala, yanzu ya kwashe dukiyar baki ɗaya bai ba musu komai ba. Wala yunkahani illa walahuma mal, ba za a aure su ba sai suna da kuɗi, ba wanda zai kuɗin auren su, in ya ga su talakawa ne ba su da komai. Qal fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allahu fi dhalik, Allah zai hukunci akan wannan. Sallallahu alaihi wasallam ya maida hukuncin ga Allah, domin Allah bai saukar masa abin da zai bayyana wannan hukunci ba, yace Allah zai hukunci akan wannan. Fa nazalat ayatul mira, sai wannan aya ta sauka. Fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kirawo baffan nasu. Fa qala a'ti ibnati sa'adin as-thuluthaini, ba ma ƴaƴan Sa'ad su biyun nan ba su thuluthaini, kashi biyu cikin uku na dukiyar. Wa ummahuma as-thumun, uwarsu kuma ka bata thumuni, kashi ɗaya cikin takwas na dukiyar. Wa ma baqiya fa huwa lak, sauran naka ne. Shine hukuncin kamar wanda ayoyin nan, abinda ayoyin nan suka bayyana kenan. Saboda haka wannan ita ce hujja ta biyu, cewa ƴaƴa mata in su biyu ne thuluthin za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar, da dukiyar ubansu, tamkar in su uku ne ko sun fi haka. Fa in kanat wahid, wa in kanat wahidatan falihan falahan, wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudus, iyayensa kuma al abawaini shine uwarsa da ubansa shi mamacin, li kulli wahidin minhuma, ga kowane ɗaya daga cikin su biyun as sudus, za a ba su sudusi. Sudusi shine kashi ɗaya cikin shida, kashi ɗaya cikin shida shine sudusi, wato kowanne daga cikin iyayensa, uba a bashi sudusi, uwa ma a bata sudusi. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak, za a ba su sudusin daga abin da ya bari, in kana lahu walad, in yana da ɗa ko guda ɗaya ne, wato haka za a raba ma ƴaƴan iyayen. Domin idan mutum yana da ɗa, to ɗan shine aula rajulin zakar gare shi, shine namiji mafi kusancin alaka dangantaka da shi, ya fi uba, ɗa ya fi uba kusanci da mamaci, an fahimta? Uba a lokacin nan sai ya zamanto shi ma ka sansa za a bashi, in an bashi ka sansa ya koma ya jira kawai ya kalli dukiya, sai a bashi sudusi, uwa ma a bata sudusi, sauran dukiyar na ɗa ne. Fa in lam yakun lahu walad, in bashi da ɗa, wa warithahu abawahu, iyayensa suka zamanto su ne magadan, fali ummihi thuluth, sai a bama uwarsa thuluthi, kashi ɗaya cikin uku ɗin nan na dukiyar. In ya zamanto, wato in bashi da ɗa, ya zamanto shi kaɗai ne bai haihu ba, amma ga uwarsa ga ubansa, to sai a ba ma uwar thuluthi, sauran dukiyar sai uban ya ɗauke. Na'am, bashi da mata, in yana da mata, to wannan ita ce al'umariya, wannan akwai magana a kanta, in yana da mata za mu zo gare ta. Amma in bashi da mata, uwar sai ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku, uban sai ya ɗauki sauran. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, in ko yana da ƴan uwa, in yana da ƴan uwa, to fali ummihi sudus, sai su rage ma uwar sai ta zamanto tana da sudusi, wato maimakon sudufi ta koma sudusi. Wannan shine abin da ake ce ma hajabul qusan, sun mata shamaki da ya rage rabanta, maimakon da ta samu kashi ɗaya cikin uku, yanzu tunda akwai ƴan uwa su ba za a ba su komai ba, amma kuma sun rage ma uwa haƙƙinta. Menene hikimar wannan? an ce domin rabon uba ya karu tunda shine asiri tunda karshen da shi tunda shine asiri akwai nauyin cewa shi zai biya musu sadaki shi zai musu aure shi zai musu aure saboda haka sai aka kara masa rabon uwa kuwa ba za a ce ki kawo kudi a mai ayyanki aure ba wannan ruwan uba ne saboda haka sai aka rage mata talaka saboda uban shi zai mai ayyansa aure aka kara domin rabon domin ka san uba ya karu tunda inda an ce sulusi za a bata bayan kuma gashi akwai yana shi wannan mamacin akwai yayyansa da karnansa wanda su ma suna jira suna kallon uban zai musu aure gashi kuma uwa ita ba za ta biya wannan nauyin ba kuma an kara mata yawan dukiya shi kuma an kara masa karin nauyi ba kara masa yawan dukiya ba sai zaman to babu hikima a cikin wannan saboda haka tunda yana da yan uwa sai aka rage ka san uwar aka kara ma ya zaman to abinda zai uban zai samu kaso ne mai yawa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiya duk wannan rabon min ba'di wasiya bayan wasiya yusi biha audain wanda shi mamacin yake yin wasici da shi audain ko kuma bashi wanda mamacin ya bari wato ba a rabon gado sai an biya wasiya sai an biya bashi menene ake farawa daga ciki wasiya ake fara biya ko bashi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa bashi ake fara biya kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bid-dayn qabla al-wasiya naga anna halaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayar da bashi kafin ya zartar da wasiya wasiya shine mutum yana da haƙƙin a cikin kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa yace zai raba ta ga waɗansu waɗanda suke ba magada ba kuma alal misali mutum ne a cikin ƴan uwansa ya ga akwai wani wanda yake ya lizince shi ya nemi masa abinda hatta ƴaƴansa na cikin sa ba sai masa ya dauki nauyin sa gashi kuma in ya mutu bashi da kaso na rabon gado tunda Allah bai bashi ba Allah ne ya rabon gado ba ganin dama wani bane Allah ne ya raba ya ba mu kowa to shi kuma wannan bashi da rabo to sai yace daga cikin dukiyata na bashi kaza ba zai iya cewa na bashi dukkan kudin ba domin yace ƴaƴan nan na hatsi na nune ba sa taimaka min wal iyazu billah ba a tsine mu duk wanda tsine ƴaƴansa albarka ya saba ma Allah in ya dace da lokacin ijaba sai Allah ya karba addu'arsa to waɗansu suna yin irin wannan sai to ba ma za su ba su komai ba a cikin dukiya su samu wani ce shi za su ba mu to bashi da ƴancin ya haka yana da ƴancin ya bayar da abin da bai huce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba saboda hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas da yace zai ba da dukiyarsa ga baki ɗaya sadaka domin ya ga ƴaƴa mata kawai gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ka bar ƴaƴanka mawadata yafi bisa ka bar su talakawa suna bara wajen mutane sai ce to ibada kashi biyu cikin uku na dukiyar yace a'a yace to ibada rabi yace a'a yace to ibada thuluthi yace as-thuluth wa thuluthu kathir yace to kashi ɗaya cikin uku shi ma kashi ɗaya cikin uku yana da yawa wato ma'ana yake nuna masa cewa ya da ƙara ragewa sannan ya gaya masa wannan wasiya innaka anta da warasataka aghniya khairun laka min anta da'ahum alatan yatakaffafuna an-nas kabar ƴaƴanka cikin wadata yafi bisa ka bar su talakawa suna zuwa suna miƙa hannu suna neman mutane su taimaka musu saboda haka daga nan ne malamai suka ce mutum zai iya wasiya ne da dukiyarsa da kashi ɗaya cikin uku kadai na dukiyarsa to idan mutum ya yi wasiya kafin a yi rabon gado sai an zartar da ita amma kafin wasiyar sai an biya bashi tukuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Ali ya ce ya ba sai da ya fara ba da bashi kafin ya zartar da wasiya kafin wannan kuma gabaki ɗaya akwai kudin likkafani kudin likkafani daga dukiyar mutum ake cikewa kudin likkafani da kudin haka kabari da kudin daukan makara duk wani abu da ya danganci abin nan mutum haƙƙin dukiyar mamacin ne sai in wani ya dauke in aka dauki wannan to sai a zo kan bashi a biya basu suka domin wannan ba mallakar sa bane sannan sai a ware ka san masu wasiya shine Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn sannan Allah ya ce aba ukum wa abna ukum su waɗannan magada ai haula il warasa aba ukum wa abna ukum iyayenku ne da ƴaƴayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku sani ba wanne ne daga cikin su yafi kusanci wajen amfani a gare ku wato bai bar rabon a hannunku ba domin ta yiwu ka rinka ganin kan cewa ai iyayena su ne suka fi tausayina ƴaƴana ba sa tausayina saboda haka in na tashi rabon bari in ba ma iyaye da yawa wataƙila su ne za su tana da ni su yi min waƙafi su yi mun sadaka, su yi mun addu'a da sauransu, ‘ya’yana ko ba za su yi mun ba, ko kuma bil'ad ka ce ‘ya’yana sun fi tausayina bisa iyayena, shi ne Allah ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku sani ba ku san wane ne ya fi kusancin amfani a gare ku ba. Faridatan minallah, wannan rabon gado farilla ce da ta zo daga Allah, wato faradahu Allah faridatan minallah, Allah ya farlanta shi, ya yanke shi hukunci daga Allah. Inna Allah kana aliman hakima, Allah hakika masani ne, hakima gwani ne, wato Allah yana da sani, ma'ana ya san ko abin da ba ku sani ba, yana daga cikin saninsa wanda ya mana ishara da shi anan. Ba ku san wanne ne ya fi amfani ba wajen rabon gado, wanne ne zai zamanto mai rahama daga cikin waɗanda suke cin gado, domin akwai wani wanda yake shi abinda kawai yake dubawa yaga wannan gawar wace irin gawa ce, farar gawa ce ko bakar gawa ce, an san ayan san wannan sunan ko farar gawa ita ce wadda mutum ya mutu ya bar kuɗi da yawa kenan, wanda bai mutu wanda ya mutu bai bar komai ba kuwa ayan sai magadan sai ce a ya ba ko ya ba muku da nauyi, to baka san wanda zai ce zai rinka kallon ka da wannan kallon ba, baka san wanda yake kuma zai rinka kallon ka da kallon rahama ba. Allah shi ne ya sani, saboda haka ya hukunta abin da ya dace da iliminsa, kuma Allah gwani ne cewa ya sanya komai yana da hikima, yana daga cikin hikimar Allah yanda ya wannan kasar rabon gado. To wannan ya fitar da kaso farilla kamar wannan, akwai tulusani ga ‘ya’ya idan suka zamanto biyu, ‘ya’ya mata in sun zamanto biyu ko abin da ya fi haka, akwai nisfi rabi ga ‘ya ta ciki idan ita kaɗai ce, haka ‘yar’a ita ma tana ɗaukan wannan hukunci idan babu ‘ya, idan babu ‘ya babu ‘ya’ya, to ‘yar’ya ɗan ‘ya abubuwan ‘yar’a tana ɗaukan wannan hukunci, jika kenan. Nisfi kaso na biyu sudusi shi ne na uwa da sudusi na uba idan ya zamanto akwai ɗa, sannan akwai sulufi na uwa idan ya zamanto cewar babu ɗa kuma babu ‘yan uwa, sannan sudusi na uwa in ya zamanto akwai ‘yan uwa babu ɗa. To akwai kaso na biyu wanda wannan ayar ta yi shiru a kansa, amma malamai sun ɗauke shi sun fahimce shi daga ayar, shi ne abinda ake cema sulutul baƙi, kashi ɗaya cikin uku na ragowar dukiyar, shi ne idan mutum ya mutu, idan mace ta mutu ko namiji ya mutu, ya bar matarsa da uwarsa da ubansa, an fahimta, ya bar mace da uwa da uba, kun ga mace za a ba ta rubu'i, domin mace ba a taɓa hana ta cin gado, ba a taɓa hana ta jin gado, sai dai a rage mata rabanta, kamar yanda ɗa da ‘ya ba a taɓa hana su cin gado, da uwa da uba ba a taɓa hana su cin gado, su ne kawai jinsi guda uku, al-waladan, al-aulad, wal-abawan, wal-azwaj, su ne kaɗai wanda ba a hana su rabon gado, sai dai a rage musu. Amma ba sa taɓa zuwa wani hali da za a ce yau ba su da rabo ko kaɗan. Saboda haka ita mace da aka bari tana da rubu'i, kamar yadda zai zo a ayar da za mu zo mu karanta nan gaba. Ita uwa in aka ce an ba ta sulufi na dukiyar, ya zamanto cewar abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne akan abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne akan abinda ita uwa za ta samu, domin in ka hada da rubu'i da sulufi, idan ka hada shi ka kasa shi kaso 12 zai zamanto cewar kashi 7 cikin 12 shine rabon da wa'annan za su samu, kashi 5 shine abinda uba zai samu. To idan aka fi yazo ya zamanto wanda aka bari miji ne, wato mace ce ta mutu ta bar mijinta da uwarta da ubanta, mijinta zai ɗauki rabin dukiyar, uwa in ta ɗauki sulusun dukiyar, abinda uba zai sa abin nan, idan uwa ta ɗauki sulusun dukiyar uba abinda zai samu sudusi kawai zai samu, saboda haka uwa ta samu sama da uba. Bayan kuma gadan da uwa ta samu tare da uba a matsayin kamar asibai suke, kamata yayi a ce uba ya samu kashi biyu na rabanta, domin nauyin sa yafi nauyin uwa. To dan haka sai Zaid ibn Thabit anan wajen ya saba, yace uwa ba sulusi za ta samu ba, sulusul baqi za ta samu, sulusun ragowar. Domin in aka ba ma miji rabi, abin da ya saura rabi ne ko, to sulusun rabi sai ya zamanto kashi ɗaya, sai ya zamanto sudusi kenan, kashi ɗaya cikin shida shine abin da za ta samu. Sai ya zamanto sulusani na rabi din shine kashi biyu cikin shida, sulusi shine uba zai samu. Sai ya zamanto abinda uba ya samu ya zamanto rubi biyu na abinda uwa ta samu, wanda shine ya dace da hikimar Al-Qur'ani wajen cewa idan wato aka zo aka yi gado a matsayin asibci, shine kamar ƴaƴa suka haɗu wajen gado, maza da mata, namiji ya zamanto ya rubanya rabon namiji, ya rubanya kasan rabon mace. Idan suna matsayin ƴan uwa suka yi gado a matsayin asibai, sun dauki sauran dukiyar dan uwa namiji, ya samu rubi biyu na rabon ɗan uwa mace. To haka zalika iyaye, in zai zamanto ragowar dukiya za a ba su, to kamata ya ce rabon miji, rabon uba ya zamanto rubi biyu na rabon uwa. Zaid ibn Thabit ya amfani da hikimar shari'a, ya duba ma'ana, ya istinbati. Ibn Abbas ya saba mata, yace Zaid ibn Thabit yaje a Ibn Abbas ya zo ce ma Zaid ibn Thabit, Allah ta'ala ya ce falahun falaha fa in kana fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abahu fali ummihi thuluth. Ina ka samu a cikin Alkur'ani cewa fali ummihi thuluthul baqi, Allah cewa thuluth za a bata. Sai ce ai kai namiji ne, ni ma namiji ne, nayi istinbati, kai ma kai istinbati. To raka jumhurun malamai suna tare da Zain ibn Thabit, ba ta tare da Ibn Abbas. Ibn Abbas yace thuluthi za a bata, zahiriya Ibn Abbas. Zaid ibn Thabit ya saba masa, mafiya yawan malamai suna tare da Zaid ibn Thabit. Wannan domin ambatanta bai zo a cikin Alkur'ani ba, amma malamai, mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan, saboda wannan hikima da dubaya zuwa ga wannan illa, wato wannan hikima ta shari'ar musulunci wadda ta sanya wajen rabon gado ga asibai. Na'am. Allah yake wala kunni suma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad, ku mazaje kashi nisfi ya tabbata a gare ku, shine rabin dukiya ta tabbata a gare ku ta abinda matayen ku suka bari na dukiyarsu, in suka mutu suka bar dukiya, to rabi ya tabbata a gare ku shine rabon ku na gado in lam yakul lahum walad in ya zaman to babu da a gare su ba da a nan wajen ko namiji ko mace sawa'un da na ciki ko jika dan da shi ma zai dauki wannan hukunci kamar yanda yar da ita ma za ta dauki wannan hukunci banda dan ta duk waɗannan wato idan ƴaƴa suka kasance ga matayenku to a za su rage in ba su da ƴa in matan idan mace ba ta da ɗa ta mutu to mijinta yana da rabin dukiyar ta gado fa in kana lahunna waladu idan akwai ƴaƴa a gare su in ƴaƴa sun kasance a gare su falakumur rubu'u mimma tarakna to kuna da rubu'i daga abin da suka bari shine kashi ɗaya cikin hudu min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya wanda suke yi su matan audain ko kuma bashi da ake gurshi ma'ana kenan kamar yanda namiji zai yi wasiya haka mace za ta yi wasiya kamar yanda matsayin wasiyar mace take ba za a yi rabon gado ba sai an zartar da wasiyarta bayan an biya bashi haka dalika na mace ita ma yake walahunna rubu'u mimma taraktum su kuma mata suna da rubu'i daga abin da kuka bari in lam yakul lakum walad idan ba ku da ƴaƴa in ba ku da ƴaƴa na cikin ku su ne wato ɗan namiji ɗa namiji ko ƴa mace ko ɗan ɗa namiji ko ƴar ɗa namiji duk waɗannan ƴaƴa ne wanda su ne sharaɗin da mace za ta samu rubu'in dukiya macen nan kuma da aka ce mace a nan wajen ana nufin jinsi ko su nawa ne matan in dai sun mutu suna ƙarƙashin wato in dai da aurensu lokacin da mijin ya mutu ma'ana ba su fita daga cikin idda ba ko da an sake su saki wanda yake na kome to idan mijinsu ya mutu suna cikin idda sai sun ci gado sai an ba su kasan su in su hudu ne sai su zamanto su yi tarayya a cikin rubu'i idan mijin ba shi da ƴaƴa fa in kana lakum walad idan ƴaƴaye sun kasance a gare ku ya ku mazaje falahunna thumunu mimma taraktum to suna da thumuni na abin da kuka bari shine kashi ɗaya cikin takwas min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wadda kuke yin ta da ko kuma bashi wannan ana ta maimaita shi domin a nuna muhimmancin kula da sha'anin fitar da wasiya da kuma muhimmancin biyan bashi kafin a ce za a yi batun rabon gado wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'a idan kuma mutum namiji ya zamanto ana gadansa a matsayin kalala kalala din nan tana ɗaya daga cikin lafuzza waɗanda suke shari'a ce ta zo da su don haka sahabbai suke sabani wajen ma'anarta suka baiwa suka ce ba su san ma'anar ba hatta sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-siddiq al-akbar cewa yayi da aka tambaye shi akan kalala sai ya ce aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi ra'ayina akan sha'anin kalala fa in yakun sawaban fa min Allah in daidai ne to daga Allah yake wa in yakun khata in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan to daga gare ni ne kuma daga cikin shaytan ne ya karkatar da ni wallahu wa rasuluhu bari'an min ba ruwan Allah da manzonsa da wannan haka ya kamata malami ya zamanto haka ibnu haka sahabbai suka koya mata ibnu mas'ud shi ma da aka tambaye shi akan sha'anin qadiyar macen da mijinta ya mutu ya zamanto kan ba riga an farlanta mata sadaki ba mijinta kuma ba ta tare ba mijinta ya mutu ya za a yi shi ma yace ban ji ko yace zan faɗa da ra'ayina in daidai ne daga Allah ne in ba daidai bane kuma ni ne da kuma shaytan Allah da manzon sa ba ruwan su da shi yace al-kalalatu abin da yake nufi da al-kalala man la walada lahu wa la wali shine wanda ya mutu bashi da ɗa bashi da mahaifi kar ai su ne asibai kenan sun zamanto wanda za su zamanto asibansa na gefe ne sai dai hawashi domin mutum yanda yake yana da asal shi ne iyaye uba har zuwa kaka yana da fara yana da reshi jela ɗa har zuwa jikoki sannan yana da hawashi yana da gefe rassa yan uwa da baffanni da ƴaƴan yan uwa da ƴaƴan baffanni su ne rassan mutum to wanda yake ba shi da alkalala shi ne an yanke asalin ba shi da uba an yanke far'in ba shi da ɗa tartibin shi ne idan mutum ya bar dukiya ɗansa ne zai ci shi ne zai ci sauran dukiyar uba shi ma sai dai a ba shi nashi kasan in ba shi da ɗa kuma yana da uba shi ne zai ci sauran dukiyar to in ba shi da ɗa ba shi da uba to wanda suka fi kusanci da shi su za su ci dukiyar wanne ne yafi kusanci da shi? Yan uwa, yan uwansa wanda suka fito, wanda ubansu ya haife su tare. Ai, su amni bafanni a daraja da suke, bafanni yan uwan uba ne, rassa ne an ba na uba, ko ba haka ba, amma wannan yan uwansa ne, rassansa ne su. Saboda haka ne ma aka yi saɓani wanne ake kaddamarwa, kaka domin a daraja ta biyu yake, ko ko yan uwa su ma a daraja ta biyu suke. Dukkaninsu alaƙarsu ta hanyar uba ne, amma a sahihi wajen jumhur kaka yana hana yan uwa gado. Idan mutum ya mutu ba shi da uba amma yana da kaka kuma yana da yan uwa, to yan uwa ba su ne za su zamanto a su bai ba, kaza shi ne zai zamanto ya kwashe dukiya. To idan mutum ya zamanto, Allah ya ce wa in kana rajulun yurathu kalala, idan namiji ya zamanto ana cin gadansa kalala, ma'ana ba shi da uba, ba shi da ya, ba shi da da, walahu akhun aw ukhtun, amma yana da dan uwa ko yar uwa. Nan wajen malamai su haɗu akan cewa ɗan uwa da ‘yar uwa da ake nufi a nan wajen ‘yan uwa da ‘yar uwa waɗanda suke li'ummai wanda suka fito ciki ɗaya, domin su ‘yan uwa wanda suke na uba, na dangin uba ko shaƙiƙai ko li'abbai, ai su ne za su zamanto a sibai, ko ba haka ba, su za su kwashe dukiyar tunda babu uba babu da. Saboda haka ‘yan uwan da aka ce an raba musu rabo a nan wajen wanda suke suka fito ciki ɗaya, wanda suke fito ciki ɗaya ‘yan uwa ta dangin uwa kenan. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudusu, kowanne daga cikinsu yana da sudusi. Kaga sudusi biyu ya zamanto nawa kenan? Sudusi biyu, kashi ɗaya cikin shida sau biyu ya zamanto thuluthi, kashi ɗaya cikin uku kenan. Sulusun dukiyar nasu ne. Fa in kanu aktsara min dhalik, in sun fi haka, wato sun fi biyu, sun fi ‘yar uwa da ɗan uwa, sun zamanto su uku ne, dukkaninsu maza ko dukkaninsu mata, ko biyu maza ɗaya mace, ko ɗaya mace a abin nan, ko biyu mata ɗaya namiji, fahim shuraka fi thuluth, sai su tarayya a cikin sulusi, a cikin kashi ɗaya cikin uku. Fa in kanu aktsara min dhalika fahim shuraka fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn, bayan wasiya da ake yin wasiki da ita aw dayn ko bashi wanda aka riga aka biya. Ghayra mudar, ba tare da yana nufin cutarwa a cikin wasiya ba. Cutarwa a cikin wasiya shine yayi wasiya dan ya hana magada haƙƙinsu, ko kuma dan ya hada rigima a cikin wasiya. Duk wani abu na cuta da aka gano a cikin wasiya, idan aka gano shi bata wasiyar ake yi. Duk wata wasiya idan aka yi akwai cuta, akwai haramu, akwai abin da Allah ya hana a ciki, kamar aka yi ta ƙetare sulusi, sai a bata wannan wasiyar. Ba za a ce sai a tsaya akan wato idan dai an gano cewar cuta ya nufin yi bata ta ake yi, domin Allah ya hana, ya ce ghayra mudar, ba tare da yana cutarwa ba. Wannan hani ne, wannan hayo ya kawo fasad, hani yana hukunta cewa abinda aka hana mafsidi ne, ɓatacce ne. Wasiyatan min Allah, wannan wasiya ce Allah ya yi ta, ya kar wato wasici ne daga Allah da ya tabbatar da ita, wannan mazdari ne mu'akkad, wato Allah yana karfafa wannan a matsayin cewa ya yi shi wasiya daga Allah madaukakin sarki, wato umarni mai muhimmanci da ake wasici da shi. Wallahu alimun halim, Allah masani ne, halimun mai haƙuri ne, baya gaggawar ukuba. Ku bar ganin kan cewa kun yi cuta akan wasiya, Allah ya sa ba gane ba, to in kaga Allah ya kyale, haƙuri ne na Allah, amma ba wai dan bai sani ba, ba wai dan kuma wato ya jahilci wannan abun bane, Allah yana sani, sai dai shine haƙuri ne, baya yin gaggawar hukuma ga wanda suka saba masa. A cikin mas'alar kun ga ga sura kenan tazo, wanda ake raba dukiya tsakanin waɗanda suke maza da mata matsayin su ɗaya wajen rabon gado, amma ba a sanya rabon namiji yafi rabon mace ba, su ne ‘yan uwa wanda suke ta fuskar uwa, rabansu daidai yake, ba a cewa lizzakari mithlu hadhil unthayayn, domin ashabul furud ne a nan wajen. Saboda haka ba koyaushe ne ake fifita namiji a kan mace ba. Kuma a cikin wannan rabon shine wannan matsalar wanda ake ce ma alhajariya ko almusharraka take zuwa, shine idan mutum ya zamanto a matsalar musharraka shine zawj wa um aw jadda wa ithnan min walad al um wa wahid aw akthar min walad al abawayn, idan ya zamanto aka samu namiji aka samu uwa, sannan aka samu ƴaƴa waɗanda suke uwar su ɗaya da mamacin su su biyu, wato ƴan uwansa li'ummai kenan guda biyu, ko kun ga uwa a miji da uwa da li'ummai, sannan kuma da shaƙiƙai guda biyu ko sama da haka, ita ce musharraka wadda sahabbai suka yi zaɓa ne, an yi ta zamanin sayyidina Umar. Miji tunda ba shi da wato ita uwa, ita mace da wadda ta mutu mace ce ta bar mijinta, saboda haka mijin nawa za a ba shi tunda ba ta da ƴaƴa, na za a ba shi nisfi, kashi ɗaya cikin biyu, rabin dukiyar. Uwa tunda ba shi ba ta da ƴaƴa, nawa za a tunda ba ta da ƴaƴa nawa za a ba wa uwa, sudusi za a ba ta tunda tana da ƴan uwa. Fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus, ko ba haka ba? To saboda haka abinda an ba ma miji rabi, an ba ma uwa sudusi, kaga an samu thuluthani kenan, kashi biyu cikin uku. Abinda ya saura shine thuluthi, shine rabon waɗannan ƴan uwa wanda suke suka fito ciki ɗaya. Akwai abinda ya saura na dukiyar, thuluthi dukiyar ta ƙare, saboda haka ƴan uwa shaƙiƙai sai su ce to mu ne asibai, ina rabon namu? Sai ta ai ba ku da rabo, dama kuna samun sauran dukiya ne in aka ba wa masu gado. Sai su ce to a ƙyale uban namu, a ɗauka uban mu jaki ne ko dutse ne, mun haƙura da uban namu, mun dawo ta fuskar kuwa mu ma a haɗa mu tare da ƴan uwanmu da muka fito ciki ɗaya a ba mu rabon namu, ba ma san asibci. Shi ne ake ce mata mas'alar hajariya, wato wanda suka ce da sayyidina Umar ya hana su rabo, suka ce ya amiral mu'minin, waɗannan ai ciki ɗaya muka fito da su, an ba su sulusi, mu ma me yasa ba za a ba mu sulusi ba? Ya ce ai ko asibai ne, sauran dukiya za ku ɗauka. Suka ce to mun haƙura, ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne, ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne. Sai suka ce to shi kenan, sai aka haɗa aka ba su. Saboda haka a cikin irin wannan matsalar sai ya zamanto sun haƙura da asibcin, suka dawo suka ce za su yi gado da farilla, wato da kaso tabbatacce wanda Allah ya bayar, tunda Allah ya ce fa in kanu aktsara min zalik fa hum shuraka'u fi thuluth, in sun zamanto sun fi biyu to sai su zamanto masu tarayya ne a cikin sulusun dukiya. Ita ce wannan matsalar da ake ce mata al-musharaka, wanda sayyidina Umar ya yi wannan hukunci, kuma wannan shine mazhabar da yawa daga cikin sahabbai suka yi muwafaka da shi. Daga cikinsu akwai Ibn Mas'ud da Zaid Ibn Thabit da Ibn Abbas. Sayyidina Ali baya yarda da wannan, yace ku kuna nan a matsayinku, babu zancen ubanku ya zamanto dutse ko jaki, ba ku da rabo. Sai Sayyidina Ali baya ba su a cikin hukuncin sahabbai. Wannan yana daga cikin wuraren da masa'idin da sahabbai suka saba, wanda yake duk za ka gani maganganu ne na ijtihadi. Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin abin da yake daidai. Wannan ayar ta hana cutarwa a cikin wasiya. Akwai hadisi da yake ƙarfafa wannan ma'ana, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa al-idraru fil wasiyyati min al-kaba'ir, cutarwa a cikin wasiyin, cuta a cikin wasiya, wannan yana daga cikin kaba'irud dhunub, yana daga cikin manyan zunubai. Dan haka idan mutum ya zamanto cewa ya tashi yin wasiya, ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kada ya cutar da ƴan uwansa, kada ya cutar da magadansa, kada ya cutar da ƴan uwansa. Sau da yawa za ka ga irin wannan cutar da ake sanyawa, irin wannan rashin adalci da ake yi a cikin wasiya, sau da yawa za ka ga shi ne yake zamantowa sanadiyar yanke zumunci. Sau da haka kada mutum ya zamanto shi ne sanadiyar da zai ɓata zumunci tsakanin ƴan uwansa, domin shi zumunci ɓata shi yana daga cikin kaba'irul dhunub, yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo ɓarna a bayan ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya sifanta wannan daga cikin sifar munafikai. Allah wa yaqtauna ma amara Allah bihi an yusal, masu yanke abin da Allah ya umarni da a sadar da shi. Duk wanda ya wani abu wanda zai zamanto sanadin ɓacin zumunci, to ya samu wannan sifa, wal iyadu billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tunqusna wa akrimna wa la tuhinna wa ansirna wa la tusir alaina warda anna wa rabbina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma farrij farham al mahmumin min al muslimin wa nafis karb al mahrubin wa qdi al dayna 'ala al madinin wa
مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا والوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا في قبورنا ونور لنا فيها، واجعل وارزقنا موتة في سبيلك يا رب العالمين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.